Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya, masu azumi kuma an dauka lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 2 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Dubai and Ukraine suka tsere daga mummunan fadan da ake yi a wasu muhimman wurare dake da jama'a da yawa a kasar a jiya Juma'a. A yau Asabar, babban hafsan sojan Pakistan ya yi Allah wadai da harin da sojojin Rasha suka kai Ukraine. Ya kuma buƙaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. Sabon bayanai sun fito game da ƴan Belarus da ke taya Ukraine yaƙi sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani ɓangaren fafutukar ‘yantar da tasa ƙasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan ɗaukar azumin watan Ramadan na bana akasari daga yau Asabar a Najeriya, Nijar, Ghana da sauran ƙasashen duniya.
To labari ya fito wurin babban limamin mu na kasa, ya wuce cewa ba gani ba, shi yasa mu muna bin umurnin shi, amma wanda suka ce sun bi Saudiya ma su masu yi daidai.
Za a ji cewa ƙarasu kurkucewar yanayin tsaro a Najeriya na ci gaba da tayar da hankalin ƴan ƙasar.
Idan ba a tashi sai an yi maganin wannan abu ba, to zai iya kai ga wargajiyar wannan kasa gaba daya. Babu dalili za a ce kasan da aka kashe fiye da naira triliyan 4 a cikin shekara 7 akan maganin tsaro, a ce wai har yanzu jama'a suna cikin wani hali.
Hukumomi a jamhuriyar Niger sun sha alwashin fara hukunta ƴan kasar masu zuwa wasu kasashe suna bara, ko me yasa?
Lalle an yi niyyar cewa wanda karin hukunta su sa aiki, a nuna musu cewa wannan abin da suke yi akwai doka wanda ta hana shi.
Kamar kowane yammacin yau Asabar, yau ma dai muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Dubai and Ukraine ne suka tsere daga mummunan fadan da ake yi a wasu muhimman wurare dake da jama'a da yawa a kasar a jiya Juma'a. Duk da kalubalen kiyaye wasu daga cikin hanyoyin da aka kebe don farar hula su fita daga kasar. Wani babban jami'in Ukraine ya ce jimlar mutane 6,266 ne suka iya tsere wa tashin hankalin, ciki har da wasu fiye da 3,000 daga birnin Mariupol dake kudancin kasar da aka yi wa ƙawanya. Tserewar farar hula da yawa daga Mariupol na zuwa ne duk da gazawar yunkurin kwashe ƙarin mutane daga birnin da jami'an tsaron Amurka suka ce hare-haren Rasha ta sama da na makamai masu linzami sun rattaka shi. Yunkurin zuwa birnin da motocin bus da jami'an aikin ceto ya ci tara, bayan da tsare-tsare da yanayin lamura suka kawo cikas, a cewar kwamitin kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa a jiya Juma'a. Da safiyar jiyan, gwamnan yankin Donetsk Pavlo Karilenko ya zargi Rasha da saba alƙawuran da ta yi na ba da damar samar da hanyoyin jinƙai. Rahotanni daga yankin sun nuna cewa da yawa daga cikin waɗanda suka iya tserewa da ƙafa suka bar Mariupol. A yau Asabar, babban hafsan sojan Pakistan ya yi Allah wadai da harin da sojojin Rasha suka kai Ukraine, ya kuma buƙaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. Sukar ta ba sabon ba da Janar Kamar Javed Bajwa ya yi wa Moscow, ta sha bamban da ta Prime Ministan ƙasarsa Imran Khan, wanda ya ce Islamabad ba za ta tsoma baki a faɗan ba, ya kuma ƙi caccakar matakan shugaba Vladimir Putin. Farmakin Rasha kan Ukraine abin takaici ne sosai, yayin da aka kwashe dabban mutane, miliyoyin wasu kuma suka yi gudun hijira. Bayan haka an lalata rabin ƙasar ta Ukraine. Abin da Bajwa ya faɗa kenan a wata tattaunawar tsaron ƙasa da ƙasa a Islamabad. Janar ɗin ya jaddada goyon bayan tattaunawar gaggawa tsakanin dukkan ɓangarorin don warware rikicin. Ya kuma jinjina wa ‘yan Ukraine don dage wadda suke yi a yaƙin da Rasha. Sabon bayanai sun fito game da ‘yan Belarus da ke taya Ukraine yaƙi sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani ɓangaren fafutukar ‘yantar da tasa ƙasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta, da kuma mulkin kama karyar shugaba Alexander Lukashenko mai goyon bayan Rashar. A wata hira ta musamman da muryar Amurka ta wayar tarhora na Talata, mataimakin kwamandan dakaran Belarus da ke goyon bayan Ukraine ya ce adadin su ya kusan kai na wata bataliyar Ukraine wacce ya ce tana da dakaru kusan 450 zuwa 500. Vadim Kabanchuk na bataliyar Kastus Kalinowski ya ce karin dabban wasu sun nemi shiga rundunar tasu ta shafin da suke daukar ma'aikata a yanar gizo. Rundunar bataliyar Kalinowski ta fara kafuwa ne a Kiev bayan da Russia ta fara mamayar Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Bataliyar na amfani da shafin Telegram na Advel Warriors don yada labarai da hotuna ayyukanta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To gaida Maryam, anjima kadan Maryam za ta saki shigowa da labaran duniya. Kafin nan dai bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Kamar yadda aka sani da yau al'ummar musulmi sun dauki azumi kama daga Saudiya zuwa Najeriya, inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku yayi shelar tabbatar da ganin wata tunjiya zuwa Ghana da Niger da sauran kasashen duniya, inda au an dauka yau au za a dauka gobe Lahadi kamar yadda ya kasance a Ghana. Ga Hamza Adams da rahoton.
Ya albalala na Ghana.
Amin.
Balala amina musu.
Addu'an bude taro da manema labaru kenan da limamin kasar Ghana, Dr. Usman Nuhu Sharbuti ya gabatar kafin fitar da sanarwar rashin ganin jinjirin watan Ramadana na bana. Mai magana da yawun limamin kasar Ghana, Ashaq Armiyawu Shuaibu ne ya bayyana wa al'umman kasar cewa bisa ka'idan kwamitin neman wata ta kasa ta Hilal Committee, Ghana za ta ringa amfani da ganin jinjirin wata na cikin gida. A don haka, tunda babu labarin ganin jinjirin wata a Ghana, shakka babu za a cika watan Sha'ban zuwa 30 ya so a fara azumtan watan Ramadana daga ranar Lahadi.
Malam ya ba mu izini mu sanar da ku a wannan lokacin nan babu wani labari da ya zo mana, saboda hakan nan za mu cika kidayen nan na kwanan na ranakun Sha'ban ya cika kwana 30, ma'ana kenan ranar Lahadi ya zama farko na watan Ramadan a nan Ghana. Wannan kuma muna yin shi ne kan ka'ida, kamar jama'a muke kasa muke muna da shugaba da yake tafi da mu kan irin wannan lamari, mu nuna masa ta'a kuma saboda haɗin kai.
Sai tuni Sunna wal jama'a a Ghana ta yi kira ga mabiyanta da su dau azumi ranar Asabar bisa dalilin da mataimakin shugaban Ahlus Sunna wal Jama'a a Ghana, Ashaq Muhammad Kamil, ya yi mini tare da cewa babu Ahlus Sunna wato izala kenan cikin kwamitin neman wata a Ghana.
Ahlus Sunna wal Jama'a mu ra'ayinmu da muke tafiya da shi shine mun duba kasan Ghana, in mun gani shine priority mu shi muke so, in ba mu gani ba muka samu labari Saudiya sun gani mun yi azumi, mun tura jama'a an je an duba ba a gani ba, ba gani ba Saudiya ko sun gani to mu lamu taci da azumi.
Kuna cikin kwamiti na Hilal?
Ba mu cike.
Na tuntubi wasu al'umma a inda suke cewa za su bi umarnin shugabannin su ne.
Sunana Alhaji Muhammad Al-Amin da Razzaq Hassan Fulati. To labari ya fito wurin babban limamin mu na kasa ya wuce cewa ba gani ba, shi yasa mu muna bin umarnin shi, amma wanda suka ce sun bi Saudiya ma su ma su yi daidai, amma mu muna kan ainihin ra'ayin malumman mu. Allah ya soya da Allah ga kaman ni da ban taci da azumi Asabar ba sai dai ranar Lahadi.
Muhammad Aminu ke bagala. Mu yanzu muka ga masallin tarawih, Sheikh Muhammad Kamil mataimakin shugaban Ahlus Sunna na kasan Ghana gaba daya ya gaya mu ya sanar da mu kamar an ga wata kasan Saudiya, shi yasa Asabar zamu kama azumi, yasa da yadda Allah gobe Allah ya kama Asabar ji insha Allah zamu kama azumi.
Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana.
A gaida Hamza, bayan kashi na biyu na labaran duniya za mu tafi jamhuriyar Nijar a ci gaba da rahoton fara azumin. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
A yau Asabar, jami'an tsaron Isra'ila sun kashe wasu 'yan bandaga uku 'yan kungiyar mayakan Falasɗinawa a wani artabu da suka yi a yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan kasar sun ce wani bangaren 'yan ta'adda ne da suka kai hare-haren ta'addanci a kan jami'an tsaro a baya-bayan nan, kuma ga dukkan alamu suna kan hanyar zuwa kai wani harin ne. Jami'an Isra'ila hudu sun jakata a artabun. Kungiyar mayakan ta tabbatar da cewa Falasɗinawa uku mambobinta ne. Hankali da ya tashi a makon da ya gabata bayan wasu munanan hare-hare da Larabawan suka kai a Isra'ila. Jami'ai sun yi gargadin yiwuwar samun karuwar hare-hare a daidai lokacin da musulmi suka fara azumin watan Ramadan a yau Asabar, lokacin da a baya ake samun karuwar tashe-tashen hankula. A ranar Talata da ta gabata, wani dan bindiga ba Falastini ya harba mutane biyar har lahira a birnin Bnei Brak na Isra'ila kafin 'yan sanda suka kashe shi. Harin harbin ya sa adadin waɗanda Falastinawa suka kashe a Isra'ila kaiwa 11 a cikin mako guda. Shugaban ƙasar Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar da yammacin jiya Juma'a. Biyo bayan mummunar zanga-zangar da aka yi a kan taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni da aka gani a ƙasar cikin shekaru da dama. A wata jaridar gwamnati, Rajapaksa ya ce ya ɗauki matakin ne bisa dalilan tsaro, kare jama'a da kuma tabbatar da ci gaban muhimman ayyuka da samar da kayan masarufi. Daruruwan masu zanga-zanga ne suka yi arangama da 'yan sanda da sojoji a ranar Alhamis a wajen gidan Rajapaksa da ke wata unguwa a wajen Colombo babban birnin ƙasar. 'Yan sanda sun kama mutane 53 bayan haka an sanya dokar hana fita a birnin na Colombo da kewaye a jiya Juma'a don shawo kan zanga-zangar da ta barke sakamakon karancin kayan masarufi, ciki har da man fetur da sauran kayayyaki. Tsibirin da ke yankin tekun Indiya mai mutane miliyan 22 na fuskantar daukewar wutar lantarki har tsawon sa'o'i 13 a rana, yayin da gwamnati ke fafutukar samun kudaden kasashen waje don biyan kudin shigo da mai.
To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Afirka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa a ci gaba da kawo muku rahotanni kan fara azumin watan Ramadan. Hamid Mahmud gare ka.
A yayin jawabin da yau 'yan kasar a jiya, Prime Minister Nijar Ahmed Muhammadu ya sanar da ganin jinjirin watan Ramadan a wasu yankuna na kasar Nijar, inda ya buƙaci ga al'ummar musulmi da su tashi da azumin watan Ramadan, yayin da wasu tsiraru suka ƙi amincewa da fara azumin watan Ramadan saboda saɓanin ra'ayi kan ganin jinjirin watan.
Sunana Lawali. Abin da ya sa ban ɗauki azumi ba saboda ban ga wata ba, kenan ba yiwuwa in ɗauki azumi. Sai na gani in ɗauka, sai na gani nake ajiyewa. A yanzu ma ni ba na azumi, ina ci da sha. In an ga wata, insha Allah zan ɗau.
Sunana Malam Isa, mazaunin garin Agadan. Ni ma da kaina ina cikin mutane wanda ba su ɗauka ba, sun sa mutane cikin ruɗani, kuma ƙasar ita ma da farin ta ce ba a ga wata ba, wagai kuma daga baya suka komo suka ce an ga wata, kowa ya ɗauki azumi. Kenan mutane dole su shiga cikin ruɗani, shi ne kai kawo waɗansu ba su ɗauka ba.
Sai dai ba duka aka zama ba, yayin da wasu jama'a suka tashi da azumin bayan sanarwar da gwamnatin ta yi na ganin jinjirin watan.
Ni sunana Abbas Musa, mun ɗauki azumi. Abin da ya sa na ɗauki azumi, magabata sun ce an ga wata, to mun mi za mu cewa ba mu da sha musu azumi. Na ɗauka saboda ayi kodi da magabata, sun ce an ga wata, an gani sun ce a aje a aje, mu ba mu da sha musu wannan.
Sunana Muhammad Adil, mun ɗauki azumi. Mu mun ɗauka saboda shugabannin sun ce an gani, muka yi niyyar muka ɗauka. Da mu azumi ibada ce, kuma komai ma shi ana jagorancin shi, ai da ba su ce ba a gani ba, da ba mu ɗauka, ba mu ɗauka shi, amma jin da suka ce an gani mun ɗauka.
A kowace shekara a Nijar a daidai wannan lokacin akan samu saɓani ta fuskar ganin jinjirin watan Ramadan, komai addini ke cewa dangane da ganin watan. Sheikh Muhammad Yahiya, Sheikh Malami a Agadez.
Shi addinin musulunci abin da ya tanada, ya yi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ku yi azumi dan ganin wata, ko in an ga wata ba, in ka ga wata ba, ko na gani, ko wani mai kama da ni ya gani. In dai an gani a shari'ance, to ko ban gani ba, ko baka gani ba, za mu yi azumi. Jinin Allah bai ce ba, dole sai mutum ya gani, wata zalika annabi, inda haka ne kenan, mutumin da ke da darura gani yaya ina azumi ya sauƙaƙe shi. Ya ka wannan kama ra'ayi ne na wadansu daga cikin mutane ba su da dalili a kan shi. Tunda 29 ne, na an ce an ga wata, kuma gwamnati ya ce ya yarda da ganin, to ya waje ga musulmi su yi azumi.
Tuni dai ƙungiyoyin addinai suka yi kashe da duk wani yunƙuri na bijirewa umarnin hukumomi. Nijar mai yawan al'umma fiye da miliyan 20 wanda kashe kusan 97 musulmi ne, gwamnatin na sa ido kan tafiyar da sha'anin addini. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid. Yanzu kuma bari mu kada Najeriya, inda hankalin 'yan kasar ke daɗa tashi a yayin da 'yan ta'adda ko 'yan fashin daji ke ci gaba da ƙuntata mu mutane. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki.
Kwanaki kadan bayan mummunan harin da aka kai kan jirgin kasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna, an gano wasu gungun ƴan bindiga suna wuce wasu kan babban titin da ya hada jihohin biyu, dukkuwa da jirgi jami'an tsaro da gwamnati ta yi tun bayan faruwar lamarin. Kan wannan batu na zanta da masanin tsaro a Najeriya, Manjo ya yi shinkume ritaya.
Wato akwai dalilai da dama da suke sawa ake ganin duk wannan kokari da ake naki da ƴan bindiga kaman ba a yi. Kashi yanzu abin yana neman ya kwace musamman abin da ya shafi nan jihar Kaduna zuwa hanyar Abuja. Zamu ga cewa ana kawo sojojin hari, ana kawo muradan gwamnati hari, sannan ko cikin garin Kaduna yanzu akwai wuraren da ake jin bom ya tashi ko an ji an aje wani bom bai tashi ba. Wannan matsala ce wanda yake sai gwamnati ta fuskance ta da gaske. Bai yiwuwa an sa sojoji a can inda ake yakin sannan sai a bar wani wuri nan a buɗe, ya zama kamar abin da ake cewa baya ba zan. Ya kamata a ƙara yawan sojojin nan, kuma duk aikin da za a riƙa yin shi bai daya. Bai yiwuwa can ana yaki nan kuma yana buɗe, za su iya zuwa su samu sa'ida a nan su huta sannan su ci gaba da abin da suke yi.
Rahotanni sun yi nuni da cewa an yi arangama tsakanin wasu ƴan bindiga da sojoji a kusa da Fileja, inda suka kashe soja tara tare da raunata wasu. Hakan ya bayyana ne cikin wani bidiyo da aka yi ta yadawa da ma waɗanda suka gani da idanuwansu. Kodayake dai rundunar sojan ƙasar ba ta tabbatar da hakan ba, balle ta musanta. Tsohon ɗan majalisar dokoki daga jihar Kaduna ta Tsakiya, Shehu Sani, ya bayyana cewa wannan matsala za ta iya laƙuba kowa da kowa idan har ba a gaggauta ɗaukar mataki ba.
Wannan matsala na tsaro musamman a arewa maso yammacin ƙasar nan an bar shi ya lalace, ya tabarbari, ya kai ga wani hali inda mutane sun gaggazawa na gwamnatin jami'an tsaro. Wannan abu ne na damuwa, saboda idan ba a tashi tsaye an yi maganin wannan abu ba, to zai iya kai ga wargajiyar wannan ƙasa gaba ɗaya. Babu dalili za a ce ƙasar da aka kashe fiye da naira triliyan 4 a cikin shekara 7 akan maganar tsaro da kariya na jama'a a ce wai har yanzu jama'a suna cikin wani hali ana ci gaba da zubar da jini da sace mutane a wannan.
To a iya cewa abin ya fi ƙarfin gwamnati da jami'an tsaron ƙasar ne. Dr. Yahuza Ahmad Getso ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Akwai wani abu da ake cewa to kalmomi guda biyu, negligence da sabotage, wato sakaci da kuma yashe kafa. A cikin gwamnatin akwai da cikin su kansu hukumomin tsaro akwai abubuwa da yawa waɗanda ake da tabbacin cewa akwai waɗanda suke yin biki da kulli dangane da ƙoƙarin da ake na ganin an kawo wannan matsala ta tsaro, kuma wannan bai zo min da mamaki ba. Saboda haka akwai buƙatar za a yi gyara inda gaskiya gwamnatin take yi ta yi da gaske.
Sanata Ali Indumi da ke zama shugaban kwamitin soji a majalisar dokokin tarayya ya yi ƙari da cewa
hakinan duka akan mu ne. Ya kamata ana bada bayanan sirri don a san meye ne kullum. Jami'an tsaronmu suna iyakan ƙoƙarin su ba sa a ce ba a yi. Amma idan kawai mun ce wannan haƙƙi yana kan jami'an tsaro ne kawai, mu kuma ba mu yi namu ba. Yanzu abin da ya faru nan har yau, yanzu kusan sati ɗaya, har yanzu ba a ce wai an gano ina ne mutanen nan suke ba ko ina ne suka bi ba. Kina tsammanin ba sa bin wani ƙauye ko kuma ba sa zuwa wani kasuwa su sayi kaya, ko kuma in sun sayi kaya nan ba a sanin cewa sun tafi da shi wani wuri? To idan mutanen ba su gaya ma jami'an tsaro ba, me za su iya yi?
A halin da ake ciki dai, wannan lamari na matsalar rashin tsaro da ke daɗa taɓarɓarewa a Najeriya ya haifar da fargaba ga matafiya, musamman ma waɗanda ke bin hanyar Abuja zuwa Kaduna, wacce ta zama jigo da ke sada miliyoyin mutane ta arewacin ƙasar daga babban birnin tarayya Abuja da kuma yankunan kudancin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya. Yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda hukumomi ke kokarin hana 'yan ƙasar zuwa wasu ƙasashe yin bara, wanda don haka ma suka ɗau mataki kan wasu 'yan ƙasar da suka je yin bara a ƙasar Senegal. Daga Damagaran ga Tamar Abari da rahoton.
Idan ba a manta ba, waɗannan 'yan cirani an kamo su ne daga birnin Dakar na ƙasar Senegal, su kimanin 63,000, bayan da gwamnati ta miƙa su ga hukumomi na gunduba don duba lamarin. Gwamnan jihar Damagaran Malam Lawali Madugu ya yi ƙarin haske ga Malam.
Matakai dai na hukumar da aka ɗauka, lalle an yi niyyar cewa wanga karin hukumta su sa aiki. A nuna musu cewa wannan abin da suke yi akwai doka wanda ta hana shi. To bisa ga wannan ne ga halin yanzu waɗanda dai aka ma shari'a a cikin gunduma ta mata mai namiji guda 45 aka yanke ma kaso na wata 3-6 mashara'anta ta garin mata mai nan ne aka yanke musu wannan hukunci. Sai wajen ɓangaren 'yan magarya su mutum 56 ne waɗanda yanzu an yi musu tambayoyi an gancewa dai ko suna da laifi na yin barace-barace suna jiran kasu yanzu suna jiran su ma kuma a yanke musu nasu hukunci.
Taron an gudanar da shi ne da jami'an tsaro tare da kungiyoyin sufuri. Baba ya dan yaro shine shugaban kungiyar direbobi ta jihar da magaran ya ce za su bada kai da fata na ganin su ma sun kawo tasu gudunmuwa.
Wajibi ne mu bada hadin kai da samu cikaba da sakamako mai kyau a cikin tarihi wannan. Dan mun muna gudu musu. Basu da mun indi mun irin abu mai kwanta musu fisku mun manyan mata mai manyi kanci mun yi kullumawa mun dan mun waye da kan mutane su bada ku mutane suna ba kansu har suna mu hada kuma su tsotar da garin su da kasan kuma hali yadda muke ciki yanzu mutu kasan mun yi da kwanciyar hankali mun yi da arziki dirin wannan gici akwai abu da muna so idan ga cire su kasashe su musu ba mun tashi mun ci
sai dai ɗan magana sun ce ana magani kai na ƙaba yayin da ake duk wannan an samu wasu matan za su fice da yara a tare da su
to wannan kuma sai mun ga duka mata ne san tsawon mace 14 da yara sun kai fatancin 34 tare muka ce to wa'anga ya kama mata ai musu hukuncin da su ma za su gane cewa wannan doka ba maza ba da ke za ta hawa kenan mata ne wanda su ma yanzu ko sun nuna cewa ko an hana su su sai sun yi ko sun nuna cewa kenan to shine yanzu su ma suna nan an kai su gendarmerie kuma ana musu tambayoyi an kare musu tambayoyi kuma za a kai su gaban jiji ya musu shari'a ga wadda doka kasa ta tanada
su ma dai kungiyoyin fararen hula a ta bakin Sadat Iliya dan malam kira suka yi da hukumomi su karfafa waye kan al'umma
kasar Niger tana da dokoki wanda suka hana bara tana da dokoki wanda suka hana safara ta mutane muna da hukumomi kuma wanda hurumin su ne ma na siyaki irin wannan abubuwan da ake yi aikin da ya kamata na a fara yi shine na a nuna ma mutane wannan dabi'a da suke yi ba daidai bane ba doka ta hana shi kuma a gaya musu dokokin da suka hana wannan abubuwa
yanzu haka dai ana ci gaba da bincike na ƴan tiranin dan ganin irin matakan da za a dauka na dakile wannan dabi'a Tamara Bari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
a gaida tabar yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya baba yaku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau din shirin a dawo lafiya zai kawo karshen tattaunawa da Malam Ibrahim Danyaro shugaban wata kungiyar masu motoci da direbobi a birnin Zandar na jamhuriyar Niger a don haka za mu tashi ne inda yake bayani kamar haka
yana da magana hanya mai kyau ta sa tsari mara kyau ta sa tsari amma hanyar mara kyau ta yi kawo rashin hatsari da tsoro ko a hankali gida yanzu kidi ba hanyar ta sabo hanyar ce kidi ba cikin kidaka kidi ba hanyar kidi kidi ba hanyar mata mai zala ce ka ji kai hatsari sai dai kawai mota ko ta yi jira ta amma kika an yi mutum gudu ya sa ai hatsari daga nan zuwa take ta halin to mun nan zaman mutane jika kaman mutane da muke tuki kaman ba mu da hankali kaman mun sha wani abu da tuki ka ruki mutane kuma ta kasan yawan mutane ka san yawan mutane akan kai da wanda suke ciki da wanda suka ga mu su to duk wannan ai burs an wace shi kan jin gani a burci ba shawara da mun kungiyoyin masu mutu shi da su dirobi da kuma mu zo na tare mu san me ya kamata mu yi wanda ya kamata ka sauki a ciki ba wasa sai ne ka sauki a ciki kada za ku dogon za dauka sai a dukkan dukkan ya samu sai a ce a burci da ta yi tunani na zama yau shekara 17 mun zama annabi mun zama mu aji duk irin abubuwan da ka zari a jiya a kan maganin su sati da nabi aka fara aka fara aiwatar da nabi wallahi sati da nabi aka fara tabbata su paske akwai sarri ba hukunci ina akwai sarri kila abubuwa kiya kuma dai ba kai shika su bane yake da su su mashi mai su su akwai hanyoyin da kamata a yi wannan za a nazarta da dai ba ta kai hana shi neman abincin ya shi daga tsawon lokaci kina tunga wannan yana iya kowa ya zama ne cikin ana neman abinci na ba kasu a kai ne ba ganin da lafiya ta da kuma an hana duka mota tsawon shekara guda ko biyu ko kina janga da jasirin su sun tuki ba su dole zai kina san fakirin da doka to dan aka karka su kai wata ko ta biga wata jira a ci gaba da kai ka ci gaba da kai shi na dake da nabi babu biyan hakkin mutan da ya kashe wa duk mutumin da ya kashe mutan ya san za su rigi su a biya mutan jiya mutan su wasa don mutiya sai ya bi mota ya kan ci za a kunta shi za ya kiyaye dole abin zargi to dole abin da ke mun sai cike shi kuma gani yanzu mutanen mutan ashe da suka mutu babu ne samu diya ko da dalili wacce motar take da mutanen ba ta da isuwa nan Najeriya ce wanda ke da rawar ne ita ce yanzu mun tabbata kabar ta karanta ko suke sahihin ta karanta karanta kin ga burin zaman dole sai an sani to wannan so samu su da shi problem an kashe mutane mutum 20 biya 25 biya goma an kashe matan yanta mace ta nan ya yi arki an kashe uwa ta fadiya babu tiyar zabe ki wani yunin su na zamu madam na zamu ina miki so mushi
harakar takardun mota ma su ma sai an dauki mataki wannan akai ko
daga mota kin Allah ne ke sa takardun mota gidan yanzu sai ya tare ki misali yanzu ga example ne kokare yanzu ku kwa miki tun wannan kiji ba madam daga do miki tai su wata uku asu su ka ta wannan miki sa mu sai fata mu sai biya ni visit amma aikin ya gagare dan an bar wasu bus taki su suna aiki kuma sai ne ma kin biya fata su ne kuma dan biya madam kin ya ga mata kuma ki dace ga bace wanda yake da haƙi abu yayi wanda bai da haƙi yayi bai wanda yake da haƙi yayi bari da ba san wani hukunci zale shi ne sai su ne su su wannan problem ku ka ka kwata paske da an ce ba ka wuta da mota ba ka rasa ka wuta na take ka wutar mota ba ofis ba ku da na take wutar mota da kuma abun ne saka ki ka wannan matsala kuma in ba muddin ma sai aka yi aka maganin babban sai ina zama ba muna halaka da ɗan uwan mu da gangan ba babu wani abu da zai mu ciwo a cikin kira tunda na kashe mutane ba abin da kai wanci ya kashe ba abin da kai wanci ya kashe ba abin da kai kowa sai abin da gidan ba ya kuma ta mutum mu masu motoci da direbobin mu da hakuma mu zauna mu tsanci a fukuta ne ya ne ya kamata mu gyara wannan aikin ubangiji Allah suwa zo shi ya maka mu amma kuma mu yi dan muna yin abin da muka dama lokacin da muka dama inda muka dama zan buga mu da kontrakin a gaba dan Allah ba sa mu saki
to madalla a gaida malam Ibrahim dan yaro a wannan mako dai kuma akai wani mummunan hadarin mota a Ghana inda mutane 14 suka mutu kurmus nan take wani da ya shaidi lamarin yayin wakilin mu Hamza Adam karin bayani
wata babban mota mai dauke da duwatsu ta yi karo da wata motan sprinter nan take ita wannan karamin motan ta kama da dukkan mutanen da ke cikin wannan motan ka kone kurmus wata abin da ya sandiya shi wanga mummunan hadarin mota shine ita wannan babban mota wanda take dauke da duwatsu akwai wani kwana daga tsakanin wani gari da ake ce mai shema da sama
to a gaida babu makeri da wannan shiri yanzu kuma bari a saurari falalar azumi albarkacin watan azumin ramadan
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sunana mahmud muhammad huci shugaban kungiyar fitianul islam ta najeriya rishin jihar sokoto game da fadalan wannan wata mai albarka daga cikin babban fadalar da shi kai muna shine sadar da mu da yarda Allah subhanahu wataala da zaran mai azumi shine azumi ya kuma shi sani yana fadan Allah subhanahu wataala ne gaban Allah shike saboda watan Ramadan wata ne wanda ka kulla tsakanin bawa da ubangiji tsakanin bawa da irin dabi'o'i wanda ya kamata a ce mutum ya sifantu da su tsakanin alqur'ani da makaranta alqur'ani da mala'iku wanda su ka ta'ammuli wanda anka aiko da alqur'ani tsakanin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda anka kawo mu alqur'ani ya kawo muna saboda ga mu da azumi muna zama cikin azumi mun dabi'antu ta mala'iku yayin da mun ka zama muna yawan salloli mun dabi'antu da irin sifata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to gani ba karamar daraja bace mu yi ta sama ibada a irin wannan yanayi sa'annan na biyu far babban fadala da yake ya kawo mana shine kusanci ta hanyar ibada koyoshi zata tuna maka kai training ka zama mai tsayawa ga kahuhunka kana roƙon gafara kana roƙon rahama ka kankantar da kanka kuma Ramadan zai mai sheka ba dan kowa ba kai ba kowa bane illa mai bidar gafara ba wani kuma zaka ji abinda duk bayi wadanda attalakawa suke ciki zaka ji halin da suke ciki saboda haka zaka ga bawa dole ya kariya ya koma karkashi ya koma yana neman gafara Allah yana neman wato saduwa da Allah subhanahu wataala sa'annan cikin babban fadalar sa shine zai iya sa ka zuwa aikata alkhairi sadakoki da bada kyaututtuka tsakani domin neman gafara kuma duk ita shi Ramadan kana hita da cikin Ramadan ka koma kamar yadda da bakin bara zuwa bana baka da kowani irin zunubi in ba zunubin da a tsakaninka da bayi ba saboda haka ƴan uwa mu mai da hankali da wannan azumi sosai mu kuma zama masu kula assalamu alaikum
to da fatan an amfana masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogo Najeriya Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.